السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. دعوة تنبيوي دعوة سكتورو. نعم مروان. نعم كما يا زمني matsalar shan ruwa a tsaye matsala ce da akwai hadisai waɗanda suke akwai hadisan da suka zo na hani mutum ya sha ruwa a tsaye, sannan kuma akwai hadisai da suka nuni akan halacci wanda suke nuni akan halacci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan zamzam a tsaye, haka zalika sayyidina ali radiyallahu anhu ya yi alwala a cikin rahabar masallacin Kufa, sannan ya tashi zai shiga masallacin bayan ya yi alwalan ya sha ruwa, ya ce don kusancewa sunna ce. To akan haka waɗansu malamai wajen jam'i tsakaninsu waɗansu sun nuna cewar wannan shan ruwa a tsaye ɗin asali shi ne shan ruwa a zaune, shan ruwa a tsaye ɗin sai idan ba zai yi mutum ya zauna ba ne. Da haka suka fassara shan annabi sallallahu alaihi wasallam na ruwan zamzam, saboda a wajen ba zai iya, ba waje ne wanda yake zai iya tsugunawa ya sha ba. Waɗansu kuma suka tafi akan cewar wannan shan ruwan zamzam ɗin tunda a hajjatul wada'a ne, wannan ya nuna ya shafe hannun da ya zo na shan ruwa a tsaye, shan ruwa hannun da ya zo na shan ruwa a tsaye. Kuma suka karfafa shi da hadisin Ali ibn Abi Talib, wanda wannan shi ne a mafi rinjaye, wallahu ta'ala a'lam. Sai tambaya ta biyu, Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana. Malam, idan mutum yana da fararen kaya da kuma wani kala, wanne ya kamata ya sa ranar Juma'a? Annabi, akwai su fararen kaya suna da matsayi na musamman, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albisu min sayadikum albayad fa innaha athhar wa athyab wa kaffinu fiha mawtakum, ku sanya farare daga cikin tufafinku domin sun fi tsarki kuma sun fi kyau, kuma ku yi ma wato mamatanku litkafani a cikin su, za a yi litkafani a yi ma mamata litkafani da farin kyalle. To fararen kaya su aka fi so a ranar Juma'a, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar an ruwaito yayi Juma'a da kaya jajaye, kamar yadda ya zo a hadisin Al-Bara ibn Azib cewa bai taba ganin wanda yake mai wato gashi limma, shine wanda yake tsakankanin fatar kunnansa da kafadarsa ba, in ya sake shi a cikin tufa a sun ja wanda ya kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ganshi yana huduba wato akan minbari sanye da wannan. Saboda haka kaga wannan ya nuna yakan sanya kaya wanda yake ba farare ba, amma farare din sun fi kowanne, amma dai ya zamanto mutum tufar da idan mutum yana da tufafa, yana da tufafara amma kullum an saba ganinsa da ita, amma yana da wanda yake ta kure akwati ita kuma ba fara ba, to wace zai sa ranar Juma'a? Ta kure akwati, tunda ahsana siyar walabisa min ahsani thiyab min ahsani thiyabihi, kamar da zo a hadisin Salman ya sanya kayan da suka fi kyau. Saboda haka ko fara ne ko ba fara ne ba, wanda suka fi kyau su mutum zai sa ranar Juma'a. To sannan wannan yace Allah ya yi wa malam afwa, amin. Yace malam ka sha jan kunne akan masu yin transaction na ATM card a waje, har kana ganin cewa zai iya bayuwa zuwa ga haramu, tabbas mun wasu mun daina. To amma ga shi yanzu idan ka zo za ka yi tafiya zuwa waje bacin ka cika dukkan sharuɗa da CBN ta bayar na a baka PTA, ba za su baka ba sai dai ka ba su kuɗi mai yawa ko kuma su yi ta yaudaranka har ka gaji ka haƙura. Sannan a gefe suna samo passport na mutane wanda ba tafiyar za su yi ba, sai su dinga kunguru da kan zabo suna karɓa a junansu. haka duk wani abu da babban bankin kasa ya ce a bayar kamar su medical school fees irin su form wallahi ba za su yi ba yanzu haka wasu su suna jinka to wannan ya za ke da mutane mutum halal bayyin wal haram bayyin halal a bayyane yake haram ma kuma a bayyane yake to idan mutum ya dage akan cewa sai ya ci haram ya za ke da shi yadda ba za a daina yi masa wa'azi ba akan cewa a ji tsoron Allah irin wannan abun kamar yadda aka yi na wannan na ATM ɗin kamar wanda yadda ya ishara gare shi haka muka yi ta janyo hankali cewa mutane a daina ba a daina ba har ya kai aka zo aka toshe kofar gabaki daya ita ma wannan ana kan haka yanzu mutane suna samun sun mayar da shi sana'a wannan sun mayar da shi ita ce sana'a ce yanzu su je su tattara suna neman masu tafiya waɗansu ma ba tafiyar za a yi ba a je a yi visa a kashe kuɗi a yi visa a haɗa baki da masu yin air traveling agent duk a sai ticket wanda daga baya za a zo a mayar da shi kuɗin da za a caje ka a caje ka yana ganin duk zai cinye a cikin wannan tunda za a ba da kuɗin a kimar gwamnati a kimar babban banki shi kuma ya zo ya sayar da shi ya ci riba kuma duk wannan ai ba wani abu ne ke wallahi duk babban bankin ne shi ya kawo wannan abu duk babban bankin ne shi ya kawo wannan abu matsawar zai zamanto kan cewa ya tsaya akan farashi biyu na kudaden waje dole sai an samu wannan arbitrage wannan abu ne wanda yake monetary policy a bayyane take akan irin wannan kuma shi yasa da central bank din suke kokari kar a samu irin wannan idan dai zai zamanto cewar za su baka dala za su bayar da dala a naira 480 sannan kuma a waje ana sayar da ita a naira 650 ta yaya ba za ka bi dukkan wani mutane ba su bi dukkan hanyar da za su bi su samu dala a 480 duk hana wadda ka yi sai an je an yi saboda haka a gaskiya abin yana koma ya zuwa ga su kansu babban banki ne su suka janyo ake yin wannan abin sannan daga baya kuma su zo su yi abin da zai zo daga baya duk al'umma ta cutu saboda haka wannan kai dai mutum domin kada ka cutar da al'umma kai kokari ka tsaya a kan haddin da aka baka tafiya za ka yi ka je ka yi amfani da kuɗinka ka saya idan ba za ka yi ba ka buƙatar su in ba ka buƙatar su to wannan shine tambayar idan za ka yi tafiya ta haƙiƙa babu gogi babu ƙarya babu ungulu da kan zabo za ka yi tafiya amma ba ka buƙatar wannan kuɗin ba ka buƙatar wannan kuɗin za ka iya samun wani wanda yake da kuɗin ya jo ka sayi dalar sannan ya biya ka a kan amfani da wannan damar taka da ya yi za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba na'am saboda in ka tsaya ka duba cewa haƙƙi ne wannan wanda aka baka kuma ka cika sharaɗin don aka duba kan cewa haƙƙi ne wanda haƙƙi ne wanda za ka samu fa'ida da shi kuma kai tanazuli akan ba za ka samu fa'idar ba to amma sai ka sayar da shi ga wani to idan aka tsaya aka duba zahirin mu'amalar za a ce za ta halarta illa abin da ake gudu na kan cewa idan abin ya zamanto zai buɗe ƙofa na kan cewa kowa kuma a rinƙa yi yanda za ta zamanto kan cewa an wato ya zamanto har ya wuce iyaka ya wuce tasawuri har waɗanda ma ba sa buƙatar ba za su cika sharaɗin tafiyar ba ko ba tafiyar suke nufi su yi ba sun yi to dama in dai mutum ba tafiyar yake so ya yi ba ya yi to kaga a nan wajen akwai abin nan akwai shubha a cikin wannan kuɗin da zai ci amma idan haƙiƙanin tafiyar zai yi haƙƙi ne wanda aka bashi wanda ya yi mu'awaba da shi wato ya sayar da shi ya samu kuɗi a kan tanazulinsa da ya yi a kan wannan haƙƙin ko a kan mayar da wannan haƙƙin ya zuwa ga waninsa to a cikin irin wannan babu irin wannan a zahiri babu laifi in dai haƙiƙanin tafiya zai yi amma in ba tafiya mutum zai yi ba ya je ya yi wannan kawai ko dama can yana da visa irin masu irin visar ingila ko masu visar turai wanda kawai abinda zai bukata shine kawai a yi masa ticket ba tafiya zai yi ba sai je ya nuna wannan a bashi daga baya ya je ya fair daga cikin kudin da ya fair ya je ya biya a kamfanin travel agent kudin reissue a wato kudin ticket din sa da ya mayar shi kuma ya soke ribar sa a cikin aljihun sa to wannan nau'i ne na algus kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man rashsha falaysa minna wanda ya mana algus baya daga cikin mu wallahi ta'ala a'lam to sannan wannan yace Allah ya ƙara wa malam lafiya da nitan kwana mai albarka amin malam babana yana shaye-shaye da wasu mugayen halaye gashi muna da yawa a gida baya daukar nauyin mu ni sana'ar wanki da guga nake yi ina daukar nauyin gidan mu gaba daya amma sai a rika sace kayan wanki abun yayi yawa sosai na shiga rigima iri-iri akan kaya akan kaya suna bata sai na saka tarko akan kaya sai na kama babana ashe shine barawa na tsawon lokaci sai sayar yayi shaye-shaye da caca shine muka yanke shawara muka kai shi aka saka shi a mari shin malam mun yi daidai yin haka ko mun saba wa Allah akan yin haka nagode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi muku wannan ibtila'i Allah ya yi muku wannan ibtila'i abinda kuka yi da abinda zai kawo maslaha ga mahaifinku wannan daidai ne domin wannan shi sanya shi a mari din nau'i ne na rehabilitation wanda ake yi bal mun ga cewa irin masu makarantun alkur'ani da suke sa yara a mari ana cin nasara na dakile harkar shaye-shaye ta wannan hanyar su amma lokaci daya waɗansu gwamnatocin jihohi suka zo suka kama a rufe waɗannan makarantu waɗannan tsangayu masu irin wannan kuma ba su zo mana da abin da yake zai zamanto shi ne mafi kyau ga wannan ba aka cuci al'umma wanda yake ni a ra'ayina wannan abin da ake cutar al'umma aka yi idan har wani abu idan akwai gyara sai a gyara amma ba a hana wannan abin ga baki ɗaya ba tunda su abinda suke da shi na tsarinsu abinda suke da shi na tsarinsu na farko dai ga tsada ta fitar hankali sannan ba a samun biyan bukata domin waɗanda suke gado waɗannan wuraren su ne suke kawo ƙwayar ga waɗanda aka yi su aka tsare su a wajen saboda haka babu waɗannan ƙoƙarin da kuke yi na ku saman ma mahaifinku magani na wannan fitina na wannan masifa da ta same shi duk wani kokari da za ku yi ba zai zamanto kun yi okok ba bai zamanto kun saba ma wato kun muzanta ko kun saba ma ko kun bakanta ma mahaifinku ba bal kun yi abin da yake maslaha ne a gare shi kamar yanda inda ɗanku ne za ku yi masa to haka in ma shi ma mahaifi ne yake da wannan bala'i shi ma haka za ku yi masa domin a ɗauki wannan matakin la'alla zai kai ya zuwa ga wato ya raba shi da wannan bala'i da wannan masifa Allah ya yaye masa Allah ya yaye muku wannan ibtila'i Allah ya yaye muku wannan ibtila'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka ya magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka kawar kabarinsu akwai dan uwa wanda muke tare da shi akan wata buƙatar sa muhimmiya muna roƙon Allah ka biya masa buƙatar sa Allah ka bashi biya Allah ka bashi biyan buƙata ka kuma bashi albarka a cikin abin da ka bashi akwai masu neman addu'a akan rashin lafiyar ƴan uwansu da mahaifansu muna roƙonka Allah ka basu lafiya waɗanda kuma suke marasa lafiya ko su kansu ko iyalansu ko ƴaƴansu Allah ka basu lafiya akwai waɗanda aka yi garkuwa da su waɗanda aka yi garkuwa da su na jirgin ƙasar ɗin nan muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su su kuma waɗannan azzalumai Allah ka san Allah ka fi ƙarfin su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka sallada rundunoninka akan su Allah ka fato waɗannan bayinka ya rabbal alamin Allah waɗannan raunana ne Allah ka zamanto gatan su Allah waɗannan raunana ne kai ne da ƙarfi Allah muna roƙonka da ƙarfinka ka fato su babu majibinci a gare su babu mataimaki a gare su in ba kai ba ya Allah Allah ka farraja musu Allah ka fato su Allah ka amintar da mu, Allah ka yaye wannan masifa, Allah ka yaye mana wannan masifa, Allah ka ba mu aminci a wannan katata mu, Allah ka yaye tsanani da ake ciki, Allah ka yalwata mana, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka inganta tattalin arzikin wannan katata mu, Allah ka inganta arzikin tattalin wannan katata mu, Allah ka yaye mana hauhawa farashi, Allah muna roƙanka ka sa a yi zaben nan lafiya, Allah ka fitar mana da shugabanni na gargari, Allah ka fitar mana da shugabanni na gari ya rabbal alamin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عدوا إلا كببت ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.